الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2026 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na biyar, kuma muna cikin suratu Tauba. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 98, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 99 عند أبنجدي تعالك سوى ومن الأعراب من يؤمن بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
وبنجي تعالى ايتي ومن الأعراب daga cikin larabawan ƙauye man yu'minu billahi wal yawmil akhir, akwai wanda ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar lahira. Wato jiya mun yi bayani akan larabawan ƙauye, irin ƙeƙashewan zuciyansu da jahilcinsu da kafircinsu da munafircinsu. To ba duka ne suka zama na ɗaya ba, akwai ina akwai na Allah. To shine Allah ta'ala ya ce wa minal arabi, daga cikin mutanen ƙauye din fa akwai man yu'minu billahi, wanda yake imani da Allah, wal yawmil akhir kuma yake imani da ranar lahira, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbati kuma yake riƙon abinda yake ciyarwa na dukiyansa, fi sabilillahi qurbatin, a matsayin ibada ne inda Allah da za ta kusanto da shi zuwa ga Allah ta'ala, wa salawatir rasuli da kuma hanya ta samun addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala ku saurara ku ji, innaha qurbatul lahum, ta kasance ibada ce mai kusanto da su zuwa ga Allah ta'ala, mana abin da suke nema sun samu. Sayyudkhiluhumullahu fi rahmati, ubangiji ta'ala zai shigar da su a cikin rahamarsa, ita ce aljannansa. Innallaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne, mana mai rahama ne. Wannan su ne kaso na biyu daga cikin kason larabawan ƙauye, waɗanda ba irin wa'incan ne wa'inda muka yi magana a kansu a jiya ba, wanda ubangiji ta'ala yake cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu wa rasulihi, ma abunna ma anzalallahu ala rasuli. Wato su wa'incan suna da tsananin kafirci da munafirci da taurin kai da kuma jahilci. To wa'innan su kullum masifa suke nema muminai, kuma abinda suke bayarwa na fi sabilillahi da ake nema don jihadi, to su gani suke an takura musu, har so suke ma a ci galba a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa domin su huta. To wa'innan ba irin wa'incaninka ba ne, waɗannan suna imani da Allah, suna imani da ranar lahira. Shi yasa mutane ba a musu kuɗin gorogo, duk yanda suka lalace ka samu kuma akwai na Allah a cikinsu, saboda na Allah baya ƙarewa. To a nan wannan na Allah ne, saboda haka su suna da imani da Allah da ranar lahira, shi kenan musulmi ne, su ba munafukai ba ne. Sannan abinda suke bayarwa na taimakon addini suna ɗaukansa ibada ne da za ta kusanto da su zuwa ga Allah ta'ala, sannan ibada ce da za ta zama hanya zuwa ga addu'o'in da manzon Allah yake yi wa masu ba da sadaka, shi ne ma'anan wa salawatir rasul, ai da'awatir rasul, ma'ana yattakhizunaha qurbatin inda Allah wa wasilatan ila da'awatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suna dauka wani abu ibada ce da za ta ba su matsayi a wajen Allah kuma hanya ce da manzala ta sama zai yi musu addu'a yace Allah ya saka muku da alkhairi to sai Allah ta'ala ya ce ai ta riga ta zama ibada din kawai an karbi ibadan su kuma ta sama musu matsayi a wajen Allah ta'ala kuma gashi har ubangiji ta'ala ya ce zai shigar da su aljannarsa wato ita ce rahmatsa sannan kuma Allah mai gafara ne wato ainihin mai jin kai shi yasa idan zaka bada sadaka ka bayar fi sabilillah saboda neman lada a wajen Allah subhanahu wataala saboda samun matsayi a wajen Allah da kuma samun addu'ar mutane domin duk inda kana bada sadaka to wanda kake bawa garanti zai maka addu'a zai ce Allah ya saka da alkhairi mafi karancin abin da zai fada kenan don manzala ta kuma ya karantar da al'ummarsa yace man sana ilaykumul ma'rufa fakafi'uhu فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فدعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه دو وند مكا اي الهيري تو كاي كوكاري كاي كوما كاتا ina zaka biya shi ta ina zaka saka masa in ka laluwa baka samu ba to kai masa addu'a akalla ka masa addu'a ka sai Allah ya saka da alkhairi har ka tabbatar da cewa wato ainihin ka saka masa to balla tana suwa wancan lokacin suna samun addu'o'in manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya kawo taimako na addini zai ce Allah ya saka da alkhairi to kuma har yanzu haka ne in dai kai taimako na addini to wanda baka sani ba ma zai maka addu'a yace Allah ya saka da alkhairi in sadaka ka ba wani zai ce Allah ya saka da alkhairi in taimako ka bayar Allah zai ce Allah ya saka da alkhairi in zumunci kai Allah ya saka da alkhairi to wa'innan addu'o'in sune albarkar rayuwar mawadaci sune albarkar rayuwar shugaba da duk wanda Allah ya bashi dama na taimakon al'umma to al'umman suna yi masa addu'a sai kaga rayuwarsa tana albarka amma in ka rasa wannan to ko shakka babu kuma rayuwarka tana cikin wani halin kakani kai musamman ma idan zama akasin haka zagin ka ake yi kushe ka ake yi saboda baka taimakon addini baka taimakon al'umma Allah ya kwashe wa dukiyarka albarka kenan ya kwashe wa rayuwarka albarka amma idan kana taimakon addini da bayin Allah to wannan addu'an ita take sa albarka a dukiyanka sannan kuma ta sa albarka wato ainihin a rayuwarka saboda addu'a na bayin Allah na gari da kake samu to wayannan mutane su bangaren da ake yabo kenan daga cikin mutanen kauye kuma har a yanzu ne duk da cewa akwai jahilci a kauye amma zaka samu wani kuma yana da wayewa na addini a kauye duk da cewa akwai rashin hakuri a kauye da wauta zaka samu wani kuma wayayye ne mai hakuri ne kuma a cikin kauye din kuma zaka samu a cikin mutanen kauye masu basira wanda sun fi mutanen birni da yawa basira an ce larabawa da idan aka haifa mutum da sai kai shi kauye a shayar da yaron ya dan girma kadan a kauye sannan sai a shigo da shi makka ko madina ko wani birni to su ma suka ce hikimar hakan ya je ya sha iskan kauye ta shiga kwakwalwansa domin ya zo mai basira idan an zo za a yi karatu za a ga kwakwalwansa ta fi jafiye da mutumin birni wanda ya saba kallace-kallace ya saba shiga cikin furmutsutsi da hayaniya da sauransu shi kuma babu hayaniya iska kawai takeciya yake ji to shi yasa sai su kai shi ya dan girma kadan sai a dawo da shi wato ainihin cikin gari saboda haka kenan duk da cewa suna da wauta da kuma rashin hakuri amma kuma suna da kwakwalwa sai dai kawai kwakwalwan ne ba su yi amfani da ita yanda za su kara ta ya zama sun zama masu ilimi ko masu wayewa ba amma matukar sun yi amfani da kwakwalwan kuma to zaka samu kuma akwai wayewa a cikin al'amarin su zaka samu kuma akwai ilimi a cikin al'amarin su yasa zaka samu mutane diwa wanda asalin su yan kauye ne sun zama masu ilimi ko sun zama shugabanni a cikin al'umma ko sun shigo gari sun zama manya-manyan yan kasuwa sun zama su ne masu kudin birane saboda sun zo sun waye a cikin gari muna fatan ubangiji ta'ala ya wayar da mu ya koya mana addini sannan mu zama masu hakuri ba masu jafa'i ba sai Allah ta'ala yake
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
وبنجد تعالى آيتي والسابقون الأولون وإن سكري غا كوا شغا مسلنشي دين هجرة da kuma taimakon wayanda suka yi hijira al-awwaluna na farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wanda Abu Bakar da Umar da Usman da Ali suna cikin su min al-muhajirina na daga wayanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina wal ansari da kuma ansarawa wayanda aka same su a Madina suka karbi bakuntan wayanda suka yi hijiro suka yi hijira daga Makka din har suka dinga raba dukiyar su biyu suna ba su rabi والذين تبعوهم بإحسان دما waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa su bayan an yi hijiran ma suka musulunta ko jam daga baya ma suka musulunta bayan manzon Allah ta sama ya bar duniya amma dai sun bi wa intentin da kyautatawa to radiyallahu anhum Allah ya yarda da su radiyallahu anhum Allah ya yarda da su labari ne ubangiji ta yake bayarwa ya gamsu da su ya yarda da su waradu anhum kuma su ma sun yadda da Allah wa adda lahum jannatin Allah ya tanada musu aljannatai tajri tahta al-anharu wanda koramu suke gudana a karkashin su khalidina fiha abadan kuma za su dawama aljannan har abadan abada ba ran da za su fita zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma ace ka shiga aljanna kuma za ka dawama a ciki anan ubangiji ta'ala yana ba da labarin wato ainihin sahabban sa sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi hijira tare da shi daga Makka suka koma Madina da kuma wayanda aka samu a Madina suka karbi wato ainihin masu hijira din su masu hijira sun bar gidajen su sun bar wato ainihin iyalen su wasu sun bar dukiyoyin su suka zo garin Madina ba su da komai suna bukatan taimako sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su wayanda suke Madina su taimaka wa bakin aka hada yan uwan ta ka tsakanin su shikenan sai ka dauki nauyin sa dukiyan ka ma ka riba biyu ka ce daure bi akwai wanda matar sa ma yace zan saka ka aka aura ka zabi wacce kake so kamar Sa'd bin Rabi ya ga Abdurrahman bin Auf to da haka aka hada yan uwan ta musulunci kuma suka zauna zama ne yan uwa to wayanda suke da irin wannan halayen darajar su ta daban ne a cikin wannan al'umma yasa nan ubangiji ta'ala yake fadan cewa fa ya riga ya yarda da su sannan kuma su ma sun yarda da Allah sannan ya tanada musu aljanna da muhajirun da ansar wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun su kuma wa'inda suka yi imani tun kafin azo hijira sannan suka karbi bakuntan wayanda suka yi hijiran kuma suna son wayanda suka yi hijiran suna fifita wanda suka yi hijiran su samu abun duniya fiye da su ga ganima za a riba sai su ce a ba wayanda suka kaura daga Makka suka dawo Madina tunda su a Madina suke su yan gari ne babu damuwa Allah ta'ala ya yabe su yace suna fifita a ba wa yan uwan su muhajirun ganima koda suna da wato kudayinta koda suna da bukatanta Allah ta'ala ya ce wa'annan Allah ya tsare su daga rowa kuma duk wanda Allah ya tsare shi daga rowa to wa'annan sune masu rabbanta to wa'annan babu yanda za a yi ka zo ka ce ba mutane kirki bane bai yiwa domin sun riga sun yi imani da manzo sama sun yi hijira da manzo Allah sama na Madina sun karbi hijiran manzo Allah sama ba su ce ba su yadda sauka a garin su ba bal ma sun taimake shi sun bashi masauki sannan sun yi jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi sun je yakin Badar da yakokan da aka yi a baya-baya to Allah ta'ala ya ce na yarda da su kuma na tanada musu aljanna wanda za su dawo a cikin ta kuma ubangiji ta'ala ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma to shi yasa Ibn Hazm az-Zahiri yace duk sahabban manzo Allah ta sama yan aljanna ne gabaɗin su kun sa akwai wanda aka yi albishir da aljanna daidai da sunayen su Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna aka ji sa fasu al ashara al mubashiruna bil janna wayannan a lokaci guda ne mutum goma aka musu albishir da aljanna Abu Bakar da Umar da Usman da Ali da Abdurrahman bin Auf طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، زيد بن سعد، دا أبو عبيدة، عامل بن جراد، زبير بن عوام. وإن اللوكة تجاك موسى البشر، أما أقوى وإن لأكوى البشر دا الجنة إليكم. تو وإن دا ما بقى فتي سنة ينسو بقى كتير سنة تكين أبقى كتير سنة الجنة مبا عين سنة ينسو بقى إن دي سنشي تكين صحبا من زن الله صلى الله عليه وسلم تو سما ين الجنة ني. إن دي بنو هذا الظاهري كما هكا تكي يا كفا جليل لفتن مبنجلي تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صحبان دا سكي هجرا دا فرقو daga makka zuwa madina aka je aka yi yaki da su kafin a fatahu makka ba za su zama daidai da wanda sai bayan an yi fatahu makka ya musulunta ba kamar irin su abu sufyan da sauransu wa'incan sun fi su daraja na farkon sun fi na ainihin wa'inda sai bayan an yi fatahu makka suka musulunta kaga wa'incan an yi shekara kusan 20 ma ana musulunci da su sannan sai wa'innan ko suka musulunta amma sun musulunta sun tadda manzala ta sama yana raye sun rayu ila shekara biyu ko shekara daya ko wata daya ko wata biyu ko kwana daya ma tare da manzala ta sama sun ganshi sun yi imani da shi kuma sun mutu akan imani ubangiji subhanahu wataala yace na farkon sun fi na biyu daraja amma sai yace wa kullan wa'adallahu husna kowanne daga cikin su Allah ya masa alƙawarin aljanna shikenan magana ta tsari ko minti daya kai da manzala ta sallama a matsayin ka na sahabi Allah ya maka alƙawarin aljanna saboda sabon manzala kuma tunda Allah ya ce ya yarda da su kuma ai shikenan magana ta kare ba zai je kai su wuta ba tunda ya riga ya yarda da su saboda haka duk wanda zai zo yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mai neman fitina ne kuma dan shi'a ne kuma ba a sauraron sa domin ka saurare shi zai bada kanya shi sana'ar sa kawai yanda yake ibadan sa shine zagin mutane da la'antan sahabbai da zagin sahabbai da su yake bauta Allah ta'ala yana haka ganshi da dan littafi yana karanta addu'o'in da suke tsinewa Abubakar da Umar da Usman da Ali in an zauna kuma duk inda aka je za a yi wani wa'azi ko wani abu aikin kenan a tsinewa sahabbai to kaga wannan mummunar aqida ce wanda take ta ƙin shi'a wanda in kana da ita to fa kana inkarin wa'annan ayoyi na alqur'ani domin Allah ta'ala ya ce ya yarda da su kai kuma ka zo ka ce ba mutanen kirki bane mutanen banza ne fasikai ne to Allah yana yarda da fasiki ne fa inna Allah la yarda anil qawmil fasikin Allah ba yarda da mutane fasikai saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya riga ya tsarkake su ya faɗi matsayin su kuma mu wannan ita ce aqida mu muna ganin darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa cikin lamiyan sa yana cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأله فاسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كله لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منه أفضل ولكن أكيدنا مو أكيدا مشين يصن صحابة من ذلك تكون كما دكا ينصصنا درجة أما أبو بكر يعفي ثورا درجة صن إيالين جدا من ذلك ما قال شيمك يبوتا الله saboda haka muna son iyalen gidansa muna son ƴan uwansa muna son sahabbansa babu wanda muka bari don duk wanda yace baya son sahabban manzon Allah to baya son manzon Allah ne ba yanda za a ce mutum baka son abokaninsa kuma ya zamana kana son sa baka son ƴan uwansa a ce kuma kana son sa saboda haka wannan aqida ce wanda take ta wato ainihin wato ƴan shi'a a cikin suratul hashr ubangiji ta'ala yayi umurni mu dinga yi wa sahabbai addu'a yace wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بنجي تعالى وإن سكزوا بايا صحابي تو سدين غنيمة مسو غافرة سدين غتوا يا الله كغافر تامنا كغافر تاوى وإن سكزوا كافيم وإن سكر قاموا دي إيمان كركا سامو جمونا جين أوشين سو أزوت يمو الله نيباد أمرني a dinga yin wannan addu'a ana nemawa sahabbai gafara kuma kana roƙon karkaji kana jin haucin sahabban to amma ƴan shi'a me suka yi umru an yastaghfiru li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu bi ziyasha an ce su nema sahabban manzon Allah gafara sai suka zo kuma suna zagin su sai ya zama suna kin su to wannan alama ne na munafurci kamar yanda wato manzon Allah sama ya faɗa a hadisi ingantacce yace hubbul ansari min al-imani wa bughdhuhum min an-nifaq son ansarawa yana daga cikin imani kin su kuma yana daga cikin wato ainihin munafurci sadaka in kaga mutum baya son su to munafiki ne abu zur'a ar-razi yana cewa idza ra'aita ahadan yantaqis rajulan min ashabi nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiqun in kaga wani wai yana zagin sabon manzala sallama to ka sani cewa zindiki ne ma'ana munafiki ne saboda yace alqur'ani gaskiya ne hadisin manzala sallama gaskiya ne ba wanda ya kawo mana qur'ani da hadisai sai sahabban manzo Allah sallama yace atanu fihi danu fid dini wa hum aula bi dani wa hum zalika su kansu su kan addini ne su suka fi cancanta a soke su su masu sukan su yan shi'an kenan kuma su munafukai ne in ka biye musu qur'ani nan ma sai su ce maka an canja shi ba shi bane sun sa maka shakka a cikin sa hadisai manzo sallama kab wanda sahabban nan suka ruwaito ba sai da su ba sai wannan mutum shi da kawai suka ruwaito kaga kenan an bata maka duk inda zaka dauke addinin ka saboda haka wannan shi yake nuna ba alkhairi suke rufi da mutane ba suna son su bata addinin ne alqadani ya cewa inna rawafid sharru man wadi alhasa min kulli insin nadikin aw jani madahu an-nabiyya wa khawwanu ashabahu wa ramawhumu bizulmi wal udwani habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda allahi muntaqidani yace in shi'a sune mafi sharrin wayanda suke tafiya a bayan kasa babu mafi shari irin su sun yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sahabban sa maha'inta ne sun so dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai suka ce wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma maha'inta ne yace to kaga wannan tuka da warwara ne saboda haka suka zagi sahabbai suka yaba wato dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma ahlus sunna suna son dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna son sahabbai shikenan mu la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ko mun kamar da muka yi imani da annaba gaba daya to haka muke ganin daraja da kima na sahabbai da iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dangin sa musulmi saboda haka duk wanda ya kauce wannan hanyar to ya dauki hanya ce ta wato ainihin bata ita ce hanyar yan shi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law anna ahadukum anfaqa mithla ujin zahaban ma balaga muddatihim wala nasifahu kada ku zagi sahabbaina na rantsa da wanda raina yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud na abinci fi sabilillah ladansa bai zai kai mudu ɗaya na hatsi wanda sahabi ya bayar ba saboda duk darajar ka baraka kai darajar sahabi wa kuma gurgudun darajar ka wajen Allah gurgudun inda ake baka lada sai sa imam Ahmad ya cewa as-subatu la yajidu ha shay'un kasancewanka sahabi kasancewan mutum sahabi ba abin da yake daidai da shi a daraja Abdullah bin Umar ya cewa abunna la tasubbu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala muqamu ahdihim sa'atan khairu min ibadati ahdikum umrahu kar ku zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da sahabi yayi tare da manzo Allah na awa daya ko abunda bai kai awa ba yafi ibadan ka tsawon rayuwanka ko zaka shekara 100 ne bara kai ibadan da zai kamo wannan daraja ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutanen su suka bada jinin su don kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka bada rayuwansu don daukaka wannan addini to duk wanda yake zai zage su to yana son ya zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma sai ya fake da maganar sahabi ba son ya fito a fili shi yasa wani hadisin manzon Allah yake cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharaban ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum waman abghadahum fabibughdi abghadahum waman azahum faqad azani waman azani faqad azallaha waman azallaha yushku an ya'khudahu kuji tsoron Allah kuji tsoron Allah dangane da sahabbaina kar ku zage su kar ku kushe su duk wanda ya so sahabbaina to ya so su ne saboda yana so nan wanda ya ki sahabbaina ya ki su ne don baya so nan wanda ya cutar da su ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah Allah zai kama shi to da kaga daga nan zaka gane wannan aqida ba aqida ce wanda take mai kyau ba aqida ne wanda za ta fitar da kai daga musulunci ta lalata maka addinin ka shi yasa duk inda suke dauko addinin su tatsuniya ne ba wani abu ingantacce da suke da shi kawai wani ya ce kaza wani ya ce kaza tunda sun bar abin da sahabbai suka zo da shi sai suka shiga wani abu daban to wannan aqida ta shi'a da ta so ta dan yi faraji a kasan nan amma alhamdulillah malamai ahlus sunna suka tsaya suka dinga yakanta shekara da shekaru har aka gano su yanzu daga su sai ƴaƴan su to amma yanzu akwai aqida da ta take dan neman ta dan tashi ko ta tada kura shine aqidan qala qatu so kuma kwata kwata ma hadisi ba su yadda da shi ba sai qur'ani kawai kuma qur'ani ba su fahimce shi ba amma aka suke kiran mutane a jefar da Bukhari da Muslim don littafin hadisi ko littafin shari'a da muke karantawa don mu fahimci addininmu suka ce wani kato ne ya fada kar ka dauka kawai sai dai Qur'ani kawai suka ce wa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun don magana kuma zaka yi imani bayan Qur'ani haka suka fassara ayan ana nufin idan Qur'ani bai zame maka shari'a ba to wace magana ne zata zame maka shari'a to sai suka fassara shi fassara wata iri to sai suka ce su Qur'ani zalla suke bi wai su yan Qur'aniyun ne yan kala kato ne fa yan mai tatsi ne amma ba sa son a gaya musu wannan sunan tunda da can an yi su ai an san irin rikicin da aka yi da su saboda haka sai suka gane wannan sunan fa akwai matsala sai su ce wai masu bin Qur'ani to akwai musulmi da ba bin Qur'ani ne ai in kace masu bin Qur'ani duk wanda yace la ilaha illallah yana ciki domin ma Qur'ani ne ga daren mu amma fassaran Qur'ani ne bai samuwa sai ka biyo ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzannin magabata amma kai kuma sai kace wai da kanka zaka fassara da kokolwanka to yanzu sai mu bar na fassaran sahabbai mu bar fassaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu zo mu yi fassaran ka kaga mun zama yan mazhaban ka kenan kai kuma ba komai bane a ilimi kai ba komai bane a ilimi to wannan akida ita ma a maida hankali da ita don ita kuma social media ne ya yada ta amma dama can akwai burbudin su suna nan suna ta yawo masallaci suna wa'azi yanzu sai aka samu social media sai suke ta yaduwa wai har wasu suna goya musu baya duk da dai na sani galibi ba sun yadda da aqidan bane amma wai don su huta washin su akan ahlus sunna to wannan aikin banza ne mutumin da ya rena manzo Allah sallama ya rena magabata ya rena sabai da suka rawaito hadisi shine zaka zo ka goyi bayan sa don yana fada da abokin gabanka kaga ina addini anan aina din ai duk wanda yace maka bayar ruwan sa da manzo Allah sallama to kuma ba ruwan sa da addini saboda haka jama'a a maida hankali akan yan qalaqatu aqidansu mummunar aqida ne kuma kafirci ne bayan da zai kai addini ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adi Allah wa adi ar-rasul ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Qur'ani yace maka sai Allah ta'ala ya ce wa mimman hawlakum
wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
وبنجلي تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون قرينزو دي أنداو أكل لاربان قوي kuma akan munafukai wato kashedi ne ake tayi saboda shi munafiki ya sa riga musulunci yana nuna cewa shi musulmi ne to zai fi cutar da kai fiye da kafiri ai kafiri kan ka san dama kafiri ne tan tagarya ba za ka yadda da komai nasa ba amma wanda yazo yace shi musulmi ne har yana sallah tare da kai yana azumi tare da kai kaga za ka iya yadda da shi to zai iya maka illa a imanin ka fiye da kafiri to shine Allah ta'ala yake ta maimaita yace wa mimman hawlakum daga cikin waɗanda suke gefe gefen ku wato a gefen garin Madina min al-arabi daga larabawan kauye munafiquna akwai munafukai kar ku yadda da duk wanda suke gefe gefen nan ku yadda da wasu kuma kar ku yadda da su ma'ana akwai munafukai a cikin su kar ku yadda da munafukai ku yi kaffa kaffa in kun ce kun yadda da su gaba daya to akwai munafukai a cikin su da su kai ku su baro Allah ta'ala yace wa min ahli al-madina amma waɗanda suke zaune a Madina din akwai munafukai saboda haka akwai su a kauye akwai su a birni don wasu sun shigo birni sai ce maradu ala nifaqi sun kore wajen munafurci la ta'lamuhum kuma baka san su ba nanu na alamu mu muka san su sun kore wajen munafurci kuma suna ci gaba da munafurcin suna zurfafawa a cikin munafurci to in ba ku yi kaffa kaffa da su ba za su yi muku illa za su kauda ku daga kan addinin ku Allah ta'ala ya ce mu mun san su amma ku ba ku san su ba me yasa saboda ai munafurci a zuciya yake ai mutum ne zai koyi kafirci a zuciyarsa sai ya bayyana da a musulunci a zahiri to shine Allah ta'ala ya ce akwai waɗanda suka kore akan mun harkan munafurci mu mun san su ko ba ku san su ba amma sanu azibuhum marrataini za mu yi musu azaba sau biyu mu kunyata su mu tona asirin su da ayoyin alqur'ani a kama na kama a kashe a ribace na ribace wa kafircin su ya bayyana sannan na biyu kuma a mutu azaban kabari shine azaba na biyu azaba a kabarin su a lokacin da ake karban ransu ثم يردون الى عذاب عظيم sannan a mai da su zuwa ga azaba mai girma ita ce azaba ta uku ita ce azabar wutar jahannama saboda haka munafiki zai mako masa wato ainihin wutar jahannama ne to ubangiji ta'ala anan yana yi wa yana fadakar da sahabban manzo Allah ta sunama cewa su kaffa kaffa da mutanen kauye akwai munafikai a cikin su sannan su kaffa kaffa da mutanen madinan ma akwai munafikai a cikin su akwai banu aslam da ashda da difar ana samun munafikai da yawa a cikin su kuma wanda suka kore a harkan munafurci kuma suke ci gaba da munafurci a madina akwai abdullahi bin ubay bin salul akwai al-jallas akwai abu amir ar-rahi duk wayannan munafikai ne wanda suke zaune a cikin wato ainihin garin madina to ubangiji subhanahu wataala zai kunyata su zai tona musu asiri mun sani cewa munafikai duk lokacin da za a saukar da wata aya ta alqur'ani a tsorace suke kada ya zama na an tona musu asiri ne to kuma ubangiji ta'ala ya ci gaba da tona musu asiri tun ba a san su ba kwata kwata ba a san alamun su ba har Allah ta'ala ya dinga bayyanar da alamun su anan ya ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum baka san su ba mu ne muka san su ma'ana baka san su gaba ɗayan su ba amma akwai wanda alama take bayyana a san su saboda wasu alamu na munafurci irin na ƙarya irin na yaudara irin su abun nan ha'inci a gansu suna dan tattaunawa da kafirai ko suna daukan sirrin musulmi suna kaiwa kafirai kaga wannan duka munafurci ne da yawan ƙarya da yawan rantsuwa akan ƙarya da makamancin wannan to irin wayannan ana iya gane su sune wanda Allah ta'ala yake nufi a cikin suratu Muhammad yace walau na sha'u la arainakahum fala araftahum bi simahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl da mun ga dama za mu nuna maka su kiriki ne mu ce wannan munafiki ne kuma zaka gane su da alamunsu zaka iya gane su da alamunsu kuma zaka gane su da salon yanda su suke magana ai mara gaskiya ko a ruwa gumi yake idan mutum munafiki ne zaka ga yana toka da warwara ka lura da makaryaci ina za ka gane makaryaci yau in yi magana gobe sai ka tambaye shi zaka ga ya faɗi wata magana za ta warware ta jibi zai in yi ka sake tambayan sa haka ne shi zai magana da kansa ya ce abun kaza ne amma in ka zo ka tambaye shi kama zare ido ya ce bai san lokacin da ya faɗa ba ko kuma ya zo ya canja ta da wata magana daban to haka ake gane mu saboda haka munafiki bai da darin abu guda ɗaya tsayayye amma wanda yake mumini ne mutum mai gaskiya in ka tambaye shi gobe ma in ka tambaye shi abin da zai gaya maka kenan ba zai dinga canja maka magana ba to haka Allah ta'ala yake wato ainihin tona musu asiri yake bambance su da waɗanda suke muminai wato ainihin na haƙiƙa sannan kuma a nan duniya ana azabta su da jin kunya menene jin kunya durran da ta bayyana ma cewa al'umma cewa kai makaryaci ne shikenan ai ka ji kunya kai mai mutunci ne durran da ta bayyana cewa kai munafiki ne shikenan ka ji kunya to kaga wannan kawai azaba ne domin darajar ka dai zubi da kana da mutunci ana ganin ka mutumin kirki mumini to yanzu an gano munafiki ne kai shikenan darajar ka ta fadi sannan idan an zo daukar ransa kuma akwai azaba ta musamman wanda za ta kai shi har kabari a masa azaban kabari sannan kuma ranar alkiyama ga wata azaba wanda wato ainihin take jiransa kuma a ranar alkiyaman zai tafi karkashin kasa ne na wutar jahannama kamar yadda ubangiji ta'ala ce innal munafiqina fi ddarki al-asfal min an-nari wa lan tajida lahu nasira munafiqai suna karkashin kasa wutar jahannama ba da ka samu wanda zai taimake su ba saboda haka ka ji tsoron Allah ka kiyaye duk wata alama ta munafurci kar ka zo munafiki ka zo mutum mai gaskiya sai Allah ta'ala ya ji
wa akharun a'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an 'asa Allahu an yatuba 'alayhim inna Allaha ghafurur rahim
ubangiji ta'ala ya ce wa akharuna wasu daga wasu daban wayanda ba su je yakin tabuka ba wayanda ba munafukai ba sai taraku bi zunubihim sun yi itirafi sun yi ikirari da laifin su kai katala ne ta hana su zuwa yakin tabuka ba wai munafurci bane to wayannan sun yadda cewa su masu laifi ne kuma khalatu amalan salihan sun cudanya aiki nagari wa akhara sayyi'an da wani aikin wanda yake mummuna gashi su masu gaskiya ne masu imani amma kuma haka kawai saboda kasala an ce a tafi yaki ba su tafi ba Allah ta'ala ce afallahu an yatuba alaihim Allah ta'ala zai karbi tuban su inna Allaha ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jinkai to kaga tunda su ba munafukai bane kasala ne ta hana basu je ba ba wai a'a dama can ba sa son zuwa jihadin bane to su da aka zo aka dawo daga Madina sai suka daga yakin Tabuka sai suka zo suka samu manzo Allah ta sama suka yi bayani suka ce wallahi su ba su da wani uzuri tsakani da Allah ba su da wani uzuri kawai su ne basu samu sun je yakin nan bane kawai to baka da guzuri ne a ina da guzuri ni ban taba samun guzuri ma kamar irin wannan baka da lafiya ban taba samun lafiya ma irin wannan ba irin wannan lokacin ma kawai dai ni nayi laifi kawai duk hukuncin da ya dace amini amini kaga wannan sune mutanen kirki to wa'annan ubangiji subhanahu wataala ya yafe musu wato laifin da suka yi kai daga cikin su akwai wanda zai daure kansa ma akwai wanda suka daure kansu irin su Abu Dubaba cewa ba wanda zai kunce su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kan sun yi laifi sun yadda sun yi laifi ba su je yaki ba saboda kasala kawai don neman hutu shikenan kuma aka zo aka karbi tubansu aka yafe musu aka kunce su to wayannan irin wayannan sune wanda ake bukata kullumni adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun in ka san kai laifi kai kawai ka fada sannan ka tuba ka ce wallahi kuskure ne Allah ka yafe mini shikenan amma kai laifi kuma ka zo kana cewa baka yi ba to shi ma munafurci ne baka da uzuri ka zo ka bada uzurin ƙarya shi ma munafurci ne to su wayannan Allah ya taimake su Allah ya gafarta musu hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah ya tsama yake akwai wasu mutane guda biyu da suka zo mini wato kila sun zo masa a bacci ne yace sai suka tashe ni ina bacci sai suka tafi da ni har izuwa ga wani babban birni wanda aka gina shi da nono da zinari da azurfa zinari da azurfa ruwan da aka kwaba sun shine nono kenan saboda haka wannan birnin da shi aka gina shi da wayannan abubuwa masu tsada aka gina shi shikenan sai ga wasu mutane kuma da nazo sai suka tarbe ni wani bangare nasu na halittar su kikkiawan halitta yace duk wani abu da za ka gani mai kyau to wannan yafi shi kyau yace ahsana mura'a ahsana ra'i ahsana ma anta ra'i shine mafi kyau abin da za ka gani yace to wani bangare kuma na halittar su mummuna ne shine mafi munin abin da za ka gani a duniya shikenan sai yace musu su wayannan mutane guda biyu da suka zo manzo sama sai suka ce wayannan mutane suka ce ku tafi ku je ku fada cikin kogi ga can wata korama ku je ku shiga cikin ta ku yi wanka ku fito su wayannan mutane dai masu halittar su kala biyu nan bangaren mai kyau nan bangaren kuma mummuna shikenan sai suka je suka afka a cikin wannan koraman sai suka dawo da suka dawo sai ya zamana duk abin da yake na muni a jikinsu sun wanke shi yanzu sun dawo kyawawan mutane saboda haka bangaren mummunan ya dawo kyakkyawa shi ma saboda haka sai suka zama wato cikin kyawun sura mai kyau da kagansu kaga kyakkyawa mutum shikenan sai suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi jannatu adnin wa hadha manziluka suka ce to wannan inda suka je suka dan yi wankan nan ita take cewa aljanna ta zama sannan shine kuma masaukinka shikenan sai suka ce masa kuma amma wayannan mutane da ka gani wanda wani bangaren su munana na halittar su wani bangaren halittar su kyakkyawa kuma yace to sune mutane da khaladu amalan salihan wa akhara sayya sun cudanya aiki mummuna da kyakkyawa wani bangaren kyakkyawa wani bangaren kuma wato mummuna to shine Allah ya yafe musu mummunan shike aka je aka wanke su a wannan ruwan sai suka dawo kyawawa gaba daya to kaga a sai shi dan adam inde ba annabi bane dama akwai munanan ayyukan da yake yi amma in ka zama mai gaskiya mai tuba zuwa ga Allah ta'ala to wannan mummunan aikin yana karkashin rahmar Allah da gafaransa da afuwansa sai Allah ta'ala sai gafarta maka so da ka sai zamana duk abin da kake na munanan ayyuka tunda ka yadda cewa kai mummunan aikin kake yi kuma kana iya kokarin ka kiyaye kawai shedan ne yake rinjayen ka kana yi to ka yadda kai wannan laifin sai ka tuba wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala sai gafarta maka so da haka akwai wani ruwa da ake wanke mutum a ranar lahira a wanke shi fesfes domin zunubi dauda ne shi laifi da kake gani tun a duniya idan mutum mai aikata sabon Allah ne ana iya ganewa a fiskansa za ka ga fiskansa babu annuri iri na bayin Allah na gari sai ka gan shi wani iri daban to haka nan kuma an je lahira ma sai fito daban to sai a je a wanke shi akwai hadisin wato karshen shiga abin nan aljanna wanda shine talakan aljanna, talakan yan aljanna wanda sai wuta ta kona shi ya zama gawayi, sannan aje a fito da shi a ce je wanka a ma'ul haya, ruwan rayuwa, in yayi wanka kawai sai jikin sai tsiro ya dawo wani mutum kyakkyawa, a ce je shiga aljanna yana da duniya da kamar ta goma, kuma haka zai je shiga aljanna yana da duniya da kamar ta goma. Menene yasa aka kona shi a wuta? Zulubansa ne, amma yayi da yayi laifi, sannan kuma shi musulmi ne ba munafiki bane, a ƙarshe dai ya fito daga wutan aje an wanke shi kuma an sa shi a aljanna. To amma musulmi baya fatan wannan, a ce wai sai an babbaka ka kafin ka tafi aljanna, abinda ake so kai sai kawai ka tafi aljanna. Fastabiqul khairat, kai rige-rige wajen ayyukan alkhairi, ya zama tun farko ma baka ratse wutan jahannama ba, ko a nan duniya wutan duniyan nan aka ce za ka dan ratse kafin ka shiga aljanna, ai ka shiga tashi hankali balle sana wutan lahira. Allah ya tsare mu da tsarewansa. Sai ubangiji ta lace kuz min amwalihim,
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
ومن جد ثلاثة خذ من أموالهم ككربدوك ينسو sadaqatan a matsayin sadaka, ma'ana wani abu daga cikin dukiyarsu, shine ma'ana min amwalihim. Wasu masu tafsirin suka ce ana magana akan wa'innan da suka yi laifi, suka yadda cewa sun yi laifi, sun zo sun tuba a nema musu gafara, Allah ta'ala ya karbi tubansu, su ne ubangiji ta'ala yake cewa manzo sama kuz min amwalihim, ka karbi wani bangare na dukiyarsu sadaqatan a matsayin sadaka, to tudahhiruhum, da za ka tsarkake su, wasu zakihin ka tsarkake su biha da ita, wa salli alaihin, kai musu kyakkyawar addu’a, inna salataka haƙiƙa addu’ar ka sakanun lahum, nitsuwa ne a gare su, wallahu sami'un alim, Allah mai jin maganganun mutane ne alimun kuma sanin ayyukansu ne. Aka ce wa'innan mutane maza su ya karɓi sulusin dukiyarsu, in ji wasu masu tafsirin kashi ɗaya cikin uku, shikenan aka yi sadaka da shi, za ka ce to ku je an yafe muku, ai ko duka dukiyarsu suka bayar ma za su abun nan. Zabinan an cika ce su bayar da su bayar, akwai kistan wa'innan mutum uku wanda gobe za mu yi suwa ko kuma nan gaba, shine su da aka zo kamar ka binu mali da aka karbi tuban sai ce duk dukiyansa ya bayar fi sabilillahi. Manzo sun ce amfik alayka ba ba mali, ka rike dai wani bangare ka bada wani bangare. To amma duk da cewa ayar tana magana akan su wa'innan mutane, malamai suka ce kuma tana magana akan zakka. Kuz min amwalihim, ka karba daga dukiyar mutane sadaqatan zakka, tudahhiruhum, da zaka tsarkake su, wato zakihin, ka tsarkake zukatan su biha da wannan zakkan, kuma in ka karba wa salli alaihim, ka musu addu'a, Allah yi wa dukiyan albarka, inna salataka sakanu lahum, addu'ar ka din nitsuwa ne a gare su. So da haka kenan ayan tana magana akan abada zakka. Zakka kuma tsarki ne na dukiya, tsarki ne na zuciyan wanda yake bada zakkan, za ta tsarkake shi ya zama ba marowaci ba, ya zama ba mai hasada ba, ya zama ba mai mugunta ba, don ka san wasu masu kuɗin su kaɗai suke son su ji daɗi, sai kaga ba sa son wani talaka ya ji daɗi, wani ya ji daɗi kamar su ɗin ba su zama masu kuɗin ba kenan. To akwai wannan ciwon a zuciyarsa, to mai wannan ciwon za ka ga bai da tausayin talaka, haushin talaka ma yake ji. To amma in kana ba da zakka, sai Allah ya tsarkake maka zuciyarka daga wannan haushin, ya cire maka rowa, ya cire maka hasada, ya cire maka mugunta a cikin zuciyarka, sannan ya tsarkake dukiyan kuma ta zama mai albarka. Kila akwai dan haramun da kace, in kasuwanci ne akwai albush, in wani aiki ne akwai dan ha'inci dan kananan haka, akwai wasu abubuwa da baka yi su daidai ba, to in ka fidda zakka an cire wannan, yanzu Allah bai zai kama ka da wannan laifin ba, kaga zakkan ta tafi. Shi yasa manzo sama ya shiga kasuwa ya ce kai ku ɗan kasuwa ku dinga yin sadaka, saboda dan matsaloli da ake samu a harkan kasuwa ko harkan ciniki ko kuma a wani abun kayan ka yana da matsala, to wannan zakkan tana tsarkake dukiya. Shi yasa mutumin da yake fidda zakka shine wanda dukiyarsa take da tsarki, duk wani dotti da dauda da wasu abubuwa na haramun ya tace wannan dukiyar, matukar dai dama yana kiyaye haramun din, kawai dan abun da ba za a risa bane na dan matsaloli. To in kana bada zakka da sadaka ba shikenan ba, dama a lahira za a ce ka biya, to ka bada zakka ka bada sadaka, wannan ladan zai biya wannan matsalolin da ka samu din. So da haka kenan zakka tana taimakon mai bada ita ne, ta tsarkake masa zuciyarsa, sannan kuma ta tsarkake masa zakkansa, wannan abin na dukiyarsa. Wannan ayan yana daga cikin ayoyin da ko kuma ita ce ayar da wa'inda suka hana zakka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafa hujja da ita, ko kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. manzo kuma kafin ya rasu yana sa mutane a kawo zakka har yana tura wasu Yaman ya tura wasu wani gari su je su kawo zakka to da manzo kuma ya rasu sai aka samu wasu mutane suka ce to su fa yanzu ba magana ba da zakka lokacin sai na Abubakar shine khalifa aka ce me yasa ba za ku ba da zakka ba sai suka ce ai Qur'ani cewa yi manzo Allah ta sama ya karbi zakka kuma yanzu baya nan kuz min amwalihim sadaqatan suka ce Allah cewa ya karbi zakka daga dukiyansu to ai wanda aka ce karban wai baya nan manzo Allah ta sama so da suka ce su daga yau ba za su saki ba da zakka ba dan yanzu wannan hujja ne to ina sauran ayoyi suke cewa wa atuz zakata ku ba da zakka ai ba ce a karbi zakka manzo Allah ya karba ba ku ba da zakka kaga ka cire ka ba wa talakawa ka ba wanda ya kamata a ba wa zakka to shikenan da suka ce ba za su ba da zakka ba sai na Abubakar sai ya shirya yaki yake zai yaki su in dai ba za su ba da zakka ba sai ya yaki su sai sai na Umar ya ce wa sai na Abubakar ya zaka yaki wanda yake fadan la ilaha illallah ai ya riga ya musulunta kafiri ne ake yaka saboda manzala yace manzala kuma yace abun nan umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqi al-islam manzala kuma yace an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah in sun fadi la ilaha illallah sun kare jinanen su sun kare dukiyoyin su sai yace to ya zakai ka yaki wanda ya fadi la ilaha illallah sai sai na Abubakar yace az-zakatu min haqqi al-islam yace dukiya yana daga cikin haƙƙin musulunci ko az-zakatu min haqqi la ilaha illallah duk abin nan zakata daga cikin haƙƙin la ilaha illallah wallahi law mana'uni anaqan ko iqalan aw tarwayan kanu yu'addunahu ala ali nabi sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum bidhalik yace wallahi da za su hana ni yar karamar akuya in dai a zamanin manzo Allah ana ba da ita kai ko dabaibayi na dabban in dai ana bayarwa a zamanin manzo Allah suka na yace wallahi sai na yake su da wannan to daga nan sai na Umar sai gane cewa kai wannan abun haka yake gaskiya ne tun da ya ga sina Abubakar ya dage to sai ya gane fa ya kan sunnan shari'a ne to da haka kuma aka yake su sai dole suka dawo suna bada zakka kamar yadda suke bayarwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zakka akwai riba a ciki sannan da aka ce in aka karbi zakkan ayi musu addu'a wa salli alaihi inna salataka sakanum to haka nan dukkan wanda aka bawa zakka akwai bukatan yayi wa wanda ya bashi zakkan addu'a yace Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi wa dukiya albarka to shi yasa yanzu mai zakka da zaka bawa fakirai mutum 20 30 50 dukkan wannan addu'o'i ne fa suke maka kai ba banda wannan ma kullu yana cikin farin ciki in yace naka zai ce Allah ya saka maka da alkhairi to albarkan addu'o'in talaka wannan wa'innan masu rauni sai kaga Allah ya yi wa rayuwarka albarka kuma ya yi wa dukiyarka albarka ko manzo sama yana cewa wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum ai ana azirta ku ne ana tausaya muku ne saboda rauna nan dake cikin ku in kun tallafa rauna nan sai Allah ya azirta ku kuma ya sa muku albarka a cikin dukiyan ku ya muku rahama saboda haka bada zakka yana ainihin goge wato ainihin tsatsan zuciya sai Allah ta'ala yake
alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
akwai hadisi guda biyu dangane da addu'a wa wanda ya kawo zakkan sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abi Aufa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an zo masa da zakka yakan yi wa wanda ya kawo zakkan addu'a yace wata ran babana sai ya kawo zakkan sa ya kawo sadaka a riba wa mutane shikenan sai manzon ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai wa zuriyan Abu Aufa abun nan gafara da rahama shikenan sai musu addu'a gaba ɗayan su da shi da zuriyan sa duka kaga shi ya kawo zakkan amma har da sauran ƴaƴansa da jikokinsa duk an shigar da su a cikin wannan addu'a to daga gaga yake Allah ya albarka Allah ya albarkaci zuriya to in kana bada zakka har zuriyan ka ma Allah zai albarkace su ubangiji ta'ala zai jikan su kuma zai musu albarka a cikin dukiyar su sai za yi gani dukiyar ita kanta ma ana gadonta idan family ku mawadata ne sai kaga kun taso mawadata in ko miskinai ne sai abin da hali yayi ila samu wani daga cikin ku wani daga cikin ku ya zama mai kuɗi wasu kuma suna nan a talakawa amma galibi ana gadon kuɗi ana gadon sa to addu'o'i dai na bayin Allah na talakawa suna da muhimmanci sannan wani hadisi wata hadisin bukhari da muslim dai hadisin a cikin sunan na abi daud wata mata ne tazo ta samu manzo Allah sama tace ya rasulullah salli alayya wa ala zawji ya rasulullah kamin addu'a man kai wa mijina ma addu'a wato duk matan da za ta zo ta ci aure mijinta addu'a zaman aure yayi dadi mun ana samu irin wayannan mata don Allah ka sani a addu'a kuma ka sani gida na ma a addu'a to wannan mai gidan mai kyautatawa ne inda ba kyautatawa ba za ta tina shi ba ma shikenan manzo Allah kuma sai yace sallallahu alaihi wa ala zawjiki Allah ya yi miki rahama kuma ya yi wa mijinki ma rahama Allah ya yi miki albarka ya yi wa mijinki albarka to idan manzo Allah kuma ya yi wa mutum addu'a ai dole zai samu nutsuwa sai da sace inna salataka sakanun lahu nutsuwa ne ko da ma ba manzo Allah a ce wani mutum mai daraja wani mutumin kirki bawan Allah ya yi maka addu'a zaka ji nutsuwa a zuciyanka ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta lati alam ya alamu annallaha
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
وبنجي تعالى ألم يعلموا بصني بأن الله هو الذي أن الله يقبل التوبة Allah subhanahu wa ta'ala huwa yaqbalu at-taubata shi yake karban tuba an ibadihi daga bayinsa ai Allah shine mai karban tuba ku tuba Allah zai karbi tuban ku wa ya'khudhu sadaqat kuma Allah shine mai karban sadaka in kai sadaka Allah yana karba wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim kuma ubangiji ta'ala shine mai karban tuba sannan kuma shine mai rahama to aka ce wayna awwa guda biyu da tuba da sadaka to suna kankare zunubai idan laifukanka sun yawa ka dinga tuba zuwa ga Allah ta'ala kuma kana bada sadaka ita sadaka tana da amfani da yawa tana jawo arziki tana kawo lafiya ma don akwai hadisi dawo marbakum bi sadaqat ku yi wa marasa lafiyan ku magani da yin sadaka irin ciwon da yake ciki cikin yawa sai ai ta sadaka Allah ya bashi lafiya ko sai kaga an samu lafiya sannan ga sababi ne na kankare zunubai da kuma yawan lada Allah ta'ala zai karbi wannan sadakan da hannunsa na dama ya dinga renonta kamar yadda ake renon dan doki sai ka je lahira kaga wato dirhami ya zama kamar dutse dan abu karami da ka bayar sai ya zama kamar babban dutse na lada saboda haka ubangiji ta'ala mai karban sadaka ne amma sadakan ya zama mai tsarki don inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai abu mai tsarki من تصدق بأجل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولك إن كي صدق ده أبو ميطركي من حلال ألا ذي كربا أما ألا بايا كربا سيمي سيمي طركي ولك إذن كن إنك نهرام ني تقوكا كوكا بايا صدق ألا بذي كربي لا دن كما بذي كربي وذي باك لا دا با أما إن حلال ني أبنجي تعالى ذي كربا سننكم يباك لا دا sannan Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai saboda haka ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala yana karban tuba huwa tawwabu shine mai yawan karban tuba arrahimu kuma mai jin kai kamar yadda Allah ta'ala yake qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim shi da kansa ne yake cewa wanda suka yi zunubai da yawa kar su dibe tamani rahmatsa Allah yana karban tuba ku tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah mai gafara ne mai jin kai rahama ce ta ubangiji ta'ala da za ta yi in mutum yayi laifi ba kofan tuba shikenan da ya lalace kenan da wa'azi bai da amfani amma aka masa wa'azi ya ji tsoron Allah in ya tuba ya dawo kamar da bai laifin ba Allah zai yayi masa wannan tuban to Allah ne yake cewa ka tuba din zan yafe maka ghafirin dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqab Allah mai karban wato mai gafarta zunubai ne mai karban tuba ne mai tsananin hukuma ne ga wanda bai tuban ba amma wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa sannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai yi masa rahama saboda haka a cikin hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga wajen ubangiji ta'ala hadisi kudusi Allah ta'ala yana cewa ya ibnu adama law balaga dhunubuka anana samai thumma staghfarta li naghfartu laka wa la ubali ko zunubanka na tabo gizagizan sama in ka roki Allah ta'ala gafara Allah zai gafarta maka in ka zo da dubai cikin kasa ma Allah zai zo maka da cikin kasan da gafara matikar baka masa shirka ba to da kai alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wanda kai imani ku tuba zuwa ga Allah ta'ala tuba irin ta zaran bunu, tuba na wanda ba za ka sake komawa laifin ba, tuba ta tsakani da Allah. Manzon Allah ya sama bai da laifi, don Allah ta'ala ya gafarta masa, yace li yaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, an gafarta masa zubansa, amma kullum yana tuba sau 100, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, sau 100 sabai suna lissafawa. To ballantana kai da kake dumu-dumu cikin laifuffuka, to da haka ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, wannan ne zai sa ka zama mutumin kirki, kuma ka samu bautan Allah, ka samu kana bauta Allah madaukakin sarki. Allah ya samu daga cikin bayinsa na gari. Allah ya kara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.